nufin ne tare da wannan ruwan da ka shaka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wanke ido haka kaza haka kaza haka hannu duk abin da kai Allah zai share ma da wannan alwala to in ya zanto mutum bai shigar da shi ba to zai zanto akwai sauran matsala kuma kamar an samu lam'a kenan kamar wani guri bai samu ruwa ba ko da ka balik sannan malamai suka ce za a fahimta daga wannan hadisi ashe basin azumi ba sai lalle ta abin da ya shiga na baki ba tunda hanci yana da mahada da kunne yana da mahada da baki to ashe ta hanci ma wani abu zai iya shiga ya je ga al-ma'ida uwar hanji kuma a kari azumi ta shi shine ma'ana sai a ce al-akalu wash-shurbu ci da sha yana kare azumi yana kare azumi sai su ce au ma fi ma'anahu ko wanda zai ɗauki ma'anar ci da sha ma'ana ko da shigar ruwa ne ta hanci ko shigar wani abu ta hanyar allura in tana bai mutum ƙarfin ya ci abinci suka ce zai iya ɓata azumi da haka mutum ba azumi yake bai ɗan shaka yadda ba zai wahalar da kansa ba ba zai ji zafinsa ba kuma ya fito da shi a hankali in sha Allahu za ka ganye ƙwaryau da kullum babu wani zafi da zai ci to shi ne waɗannan fi'ilai guda uku malam ya ce malaman nan guda huɗu sun rawaice shi Ibn Khuzaima Muhammad ibn Ishaq ya inganta hadisi ɗin kuma a wata ruwaya ma ta ɓangaren al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'af al-Sijistani في رواية أو رواية يسي إذا توضأت النبي يسي إن ذاك الولاء فمر نس وككركور باكي معنى كرك من تعد كركور الرواء باكينك للي تنعرجت شموينك فسكا كميدا مكفرة بل انت كسكوري وانا حديثي يا باب الشكا إن قاتتيني ديكا من أصحاب السنن سر رويتيش وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة حديث يقول عثمان بن عفان سوى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته yana tsatsefe jeminsa fil wudu'i a wajen alwala akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya fitar da hadisin cikin sunan at-tirmidhi shi ma ibn khuzaima ya inganta hadisin sai da yawan malamai sun raunana hadisin kuma malamai suka ce hadisin da aka rawaito game da cewa annabi yana tsatsefe gemu ta bangarori daban-daban ta hanyoyi daban-daban da isnadai daban-daban da sahabbai daban-daban sun kai 18 sahabba ma'ana hadisin ya kai ya zama kusan mutawatiri al-Imam al-Uqayli ya ambace shi yace hadisin ba shi da laifi al-Imam al-Suyuti ya ambace shi a cikin hadisai mutawatirai al-ahadith al-mutawatira wato al-azhar al-mutanakira fil azhar fil ahadith al-mutawatira to hadisin ya kai mutawatir to duk da yawan nan nasa amma da yawa malamai suka ce duk isnadin da kafi fihi maqam akwai wani abin cewa hadisin bai inganta ba Imam Ahmad da yace babu abin da ya inganta game da Annabi yana tsatsefe yatsu yana tsatsefe gemu haka Imam Abu Hatim shi ma yace babu hadisin da ya inganta ina fata mun gane Ibn Hazmi yace bai inganta Annabi yana tsatsefewa a cikin Nasbur Raya ta al-Imam Zailai shi ma yace duk hadisan ba su inganta ba hadisi 18 karkashin sahabi 18 hanyoyi daban-daban cike kuma hadda Aisha hadda Anas hadda Abdullahi ɗan Mas'ud da ire-irensu amma kuma da yake inganta hadisi ko raunana shi duka yana zuwa ne ta bangarori guda biyu. Bangare na farko ijtihadin malami da gwargwadon abinda iliminsa ya kai masa, sai inganta hadisin ko kuma ya raunana shi. Tuwayen ta malamai da suka raunana Ibn Hajar shi ma a cikin at-talkhis al-hadith, cewa in an kalli hanyoyin hadisin ko da kowanne yana da matsala, to amma ya taqawwa bihi, zai karfafu da shi, sai ya tashi daga darajar da'ifi har ya kai ta hanyoyi da dama sai zama hasan. Hadisi ne hasan, ma'ana Ibn Hajar yana ganin hadisin shi a gurinsa ba shi da matsala, ko da ma'ana idan an kalli yawan abin ɗinsa. Sannan ka samu Irwa'ul Dalil, mujalladin farko a cikin kitabu Tahara, babun alwala, hadisi mai namba 92. Shi Albani ya inganta hadisin Anas ibn Malik. A cikin hadisan, hadisin Anas ya inganta da wani hadisi na Abdullahi ɗan Mas'ud. Hadisin Anas cewa ya yi, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha kaffan min ma'i, ya ibo cikin ruwa na tafin hannunsa, faja'alahu fi hanakihi, sai sanya shi fi hanakihi a can kasan haɓarsa. Na fata an gane. Sai ya shiga tuttuɗe gemunsa, ya tuttuɗe gemunsa, in ji Anas, fa khallala bihi likyatahu. Wannan ka duba Irwa'ul Galib fi tafarij ahadith Manarus Sabil na Imam Al-Albani, mujalladin farko kitabu Tahara, babun alwala, hadisi mai namba 92. Ita wannan hadisi babu shakku game da ingancinsa, kuma da yake malamai da dama a yau da suka yi rubuce-rubuce kamar irin su mai Al-Wajiz, kusan duk almajiran Albani ne in suka zo magana alwala duk suna kawo hadisin cewa daga cikin sunnonin alwala ko ma wajibai sai su ce takhalilul lihiya, tsatsifi gimu, lalle a rika yinsa. Sai su kawo wannan hadisi na Anas, kuma su yi ihalarka su nuna maka ga inda za ka samu ingancin hadisin. Lalle Albani ya tabbatar da ingancinsa, shi ma ijtihadinsa ne iya ƙoƙarinsa yi, sannan kuma ya kalli shi ma magabata an samu wasu da suka inganta hadisi ɗin, daga cikin magabatansa ba shi kaɗai ba ne. Don haka dai dan ebe shakku mutum ya tsatsefe gemunsa ɗin saboda ruwa ya ratsa. Na biyu, a mazhabar malikiya suna cewa tsatsefe gemu sassauka, ma'ana wanda ba mai kauri ba, ba mai yawa ba, ba mai duhu ba, sai suka ce shi ne wajibi. Amma idan mai yawa ne wanda ya cika haɓar mutum sosai, to in ya wanke iya saman gemun ya wadatar ba sai ya tsatsefe ba. Wannan a mazhabar Imam Malik. Amma muka kalli dai waɗannan hadisai, in har ya inganta hadisin Anas, to ba abin ba ce tsakanin mai yawa da mara yawa ba. Hasali ma annabi gemunsa yana da yawa alaihi salatu wassalam, kamar yadda Aisha ta ce kana kassal lihiya, annabi yana da tarin gemu. Bal ma a wani hadisi ta ce da annabi ya shiga Ka'aba a lokacin fatahu Makka, da yadda yake girmama ɗakin Ka'aba, yadda ya sunkuyi da kansa a kan sirdinsa, sai da gemunsa ya riƙa taɓo sirdin doshinsa. Kana kassal lihiya. To in ku har annabi ya tabbata ya ibo ruwa yana dangwalawa a gemunsa don ya tsatsife, sai a ce to ko kakkaura ne, ko khafifi ne, ko saƙili ne, to yana da kyau a tsatsife. Kuma hadisin insha Allahu ya inganta, domin Albani da kake gani rahimahullah, idan yayi bincike, yayi bincike yana da wahala, kamar yadda Dr. Ahmed yake faɗa a kadashi. Su magabata irin su Imam Ahmad da suka ta hadisin bai inganta ba, za a iya ba su uzuri, domin ilimi a lokacinsu yaya ɗin, amma akwai abin da ba su sani ba, kuma saboda ƙarancin rashin midiya a lokacin da ƙarancin rashin haɗuwa. A yanzu za ka iya samun karatun da malamansa ba samu ba, ba don kafi su ilimi ko kafi su daraja ba, saboda ilimin ya matso kusa. Sai ka ga sun tafi akan kura-kurai da dama ba don rashin ilimi ba, sai dan a lokacin samun hadisin yana da wahala sannan wani hadisin ya zo musu ta hanyar da bai inganta ba a gurin su sai su ba da fatawar sabanin sa daga baya ko bayan rasuwar sa ko bayan shekaru sai a gano ai ga wata hanya ya inganta to da haka dai a takaice tsatsai da gemu gaskiya insha Allah sunna ne kuma mutanen da suka yi rubutu don gane da sifatu wudu'in nabi kamar irin su Fahad ibn Abdurrahman al-Shuwayb cewa sun tabbatar da tsatsai fage mu sunna ne ba shi da wani wato sai sai kuce wallahu ta'ala a'lam wa ana Abdullahi ibn Zaid shi ne wanda ya sukwanta alwala annabi kamar yadda muke faɗa ya sukwanta alwala annabi tun daga farko har ƙarshe da shi da sayyidina Ali irin su Usman ibn Affan to Abdullahi ibn Zaid ibn Asim yace أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مدّم فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة في النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيدوذي الولد أكاكارمشي ثلثي بثلثي مدّم دكشي بيو cikin hudu na mudu sulusai muddin wato mudu aka kawo amma duk da haka da annabi ya zo sai alwala sai aka ga yana iba yana cittu ɗaya tsintsiyar hannunsa ma'ana abin da ake so a fahimta a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai alwala ka kalli yanayin ruwan da aka kawo mishi bai ce ya yi alwalar gaba ɗaya da sulusai mudu ba ya tabbata a bayan annabi ya yi alwala da mudu ɗaya shine 1/4 na sa'i mudu ɗaya 1/4 na sa'i shi kuma rabi sai zama sulusai muddin wato mudu biyu kenan wato kai ya zama to shi rubu'un ma muddin ɗin ma'anan aka raba mudu ɗin ma gida biyu kamar ka ce rabin fiye wata zai kai mudu ɗaya muddin nabi ko ya ɗan haura shi to an zo da annabi da rabin fiye wata kuma ya cittu ɗaya hannunsa da shi a lokacin alwala bai ce ruwan ya ƙare ba ko da shi ya ƙarasa alwala ko kaza ba amma dai ana nuna maka ƙarancin ruwan da annabi yake amfani da shi cewa ya yi alwala da mudu ya yi wanka da sa'i wannan wajen ibada ba a san ɓarnar ruwa ba a san israfi kamar yadda muka ishara a karatun baya kuskure ne mutum ya buɗe famfo ware ya ɗiba daga gefe yana sanin abin da ya ɓarnatar don ya san cewa lallai ba ƙaramin ɓarnar ruwa yake yi ba ƙila ma san da ka buɗe kana wankewa kana hira da wani baka san me yake zuba ba ba a la'ayyar ta hal mutum ya rika tasa tsantsan a wajen ibada don kar ya yi abin da bai kamata ba ko ya yi abin da bai dace ba sai ya zanto a madadin ya samu lada sai ya samu zunubi sannan ruwa ɗin nan rahama ne ni'ima ce wasu nema suke ba samu ba wasu da kuɗi suke nema kai kana ganin kana da bohol ko ina ruwa ne za a kawo wuta za ka kunna famfo za ka kunna inji ka samar da ruwa ko ina gidanka ba matsala to wani jarka ɗaya yake nema naira 50 naira 60 naira 70 a wata unguwar sai da fada ake samu da kyar wani gurin naira 50 masu sauƙi ne da za a saya naira 20 ko 25 kuma in ya samu 50 ɗin ya saya sai gobe shi za a yi ta malezi to so da aka ni'ima ce kada mutum ya rika ɓarna a wajen ibada sa'i shi ne mudu hudun da mudu hudun shi ne sa'i ɗaya wato arba'atu amdad yusawi sa'an wahidan mudu hudun shi yake daidai da sa'i ɗaya wato abinda bai wuce dai kamar fiye wata hudu ba fiye wata hudu sai a ce mutum zai yi wanka da shi na ibada tunda wanka ne na ibada ba wanka ne da kake so lallai sai ka fita ba to shi ne yace faja'ala ja'ala bi ma'ana shara'a man shafa wadannan sai ila shara'a da ja'ala da dafiqa fi'ili ne da ke nuna sai ya shiga yin aikin da aka kawo faja'ala fa akhadha fa dafiqa fa shara'a sai annabi ya shiga wato ya shiga yin wani aiki shine aikin tuttuɗe hannayensa wato ya faru alwala har yazo hannayensa ya tuttuɗe da wannan ruwa din أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه هل ينزل يدقى عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء يأخذ لأذنيه ماء أنيس خلافة أو تنسكفة غيره خلاف الماء الذي أخذ لرأسه نعم فسيسا غير أو تنسك غير غير الماء الذي أخذ لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ من أكرنتاوى الاتتفان فكه سوى إذن أكدو مغانا الشافركي مني مغانا أكن شافركي دينا إنسو فوفنسا داكما مغانا الحدي شد كني داهو كنت رباوى ما لمن حديثي فكتش جسيا با حديثي إنغا تتش da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kai ya dawo ya sake tabo ruwa ya tafi kunne shine wata jadidul ma'i lahuma da sabunta ruwa a gare su wato tsakanin kai da kunne a sabunta ruwa wannan galiban ana fada amma babu hadisi ko kade da inganta akan haka na fata mun gane ruwayar da ta zo a cikin sahihu muslim cewa ta yi kamar yadda mai hadisi a hadisin ummu salama ne ta ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa ka ji abinda nassin hadisi ya ce ba a ma faɗi kunne ba me yasa to dan haka ce kawai ka shafa wa kanka ruwa to ana nufin hadda kunne al-uznani min ar-ra's ko in an ce ba ka shafi kai ba sai kawai ka shafa ka dawo sai ka wuce kunne da sauran balal da sauran danshin ba sai ka sake wata jadidul ma'i lahuma ba to sai tace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa ina fata an gane ba ta yi maganan ma kunne ba a cikin sahihu muslim tace na ga annabi ya shafi kansa ba da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ba ka ji lafazin hadisi ba da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ba ita iya abin da take kenan ma'anar wannan shine ka wanke fuska zaka zo ka wanke hannaye ko tare da gwiwar hannu wannan ma ka zo ka wanke so uku kaga ka gama da shi to ai akwai ba za a rasa sauran danshin ruwa a jikin hannun ba to ba da wannan ruwan za ka shafi kai ba ko mun fahimta sai ka taba wani wannan sabo ne na musamman dan me dan kai idan ka shafi kai ka dawo sai ka wuce kunne ita bayanin da ummu salama take yi kenan kaga ya saba wata ruwaya ta farko ita ce ruwayar baihaqi sai malamai suka ce ruwayar baihaqi ba ta inganta ba shazza ce mahfuza ita ce ruwayar imamu muslim ka ji abin da ya ce a nan a wannan hadisi sai ce wa anhu daga abdullahi ibn zayd annahu ra'a annabiya sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya akhudhu yana tabo لأذنيه دون كن ننسى كاذو مغنر معنى هنا نونا مكا آية تجديد الماء صاف انت روا با واند كشافك ايبا كساشة تقول روا نمسمى دون كن haka ne ko yace naga annabi yana tabo ruwa ya akuzu li udunaihi yana tabo dan kunnansa ma an wani ruwa sabo غير الماء ko خلاف الماء sabanin ruwan da kana ji da chon sabanin ruwan da akhadha bi ra'sihi akhadha li ra'sihi sabanin ruwan da ya taba dankansa ka fahimci maganar sabon ruwa ya tabo dankunansa ba ruwan da ya taba dankansa ba me hadisin ya nuna shine wata jadidul ma'i lahum da haka malaman da suka bada fasar wata jadidul ma'i lahum sun yi zaton hadisin ya inganta ne shine uzurin da zaka ba su amma gaskiya bai inganta ba kuma shazi ne ma'ana ya saba koda wanda ya rawaita shi ingantattu ne kama ya zama shazi ne shazi ma rawahu thiqa mukhalifan lima rawahu thiqat aw al awthaq minhu wannan isnadi ne ba shi da matsala duk malaman tsoƙi ne sai suka rawaito hadisi suka ce annabi yana wata jadidul ma'i lahuma sai kuma ga wani hadisin shi ma tsoƙi ne kuma sun fi wannan hadisin tsoƙi ko dai ta bangaren yawa ko ta bangaren ƙarfin tsoƙin sai a ce to wannan wanda ya fi yawan ko wanda ya fi ƙarfin siffantuwa da siffar sukan shi ne mahafuzi wancan ya zama shazi to an tambaye ka an ce to kai definition ɗin me shazi me mahafuzi sai ka ce ai mai sauƙi ne ai shi mahafuzi shi ne hadisin da ingantattu masu yawa suka rinjaye ingantacce ɗaya ko kuma wanda ya fi inganci ya saba wa ingantacce shi ne mahafuzi to kishi ya saba shi ne shazi ta ce to me shazi ma rawahu thiqa mukhalifan lima rawahu thiqat aw al awthaq minhum wanda thiqa ya rawaito ma'ana amintacce a gurin malaman hadisi amma ya saba wa amintattu da yawa ko wanda ya fi shi inganci to wannan riwaya din ka duba ma tana cikin sahihu muslim ta biyu hadisin ummu salama cewa fa tayi kaza abinda take wa inda muslim وهو عند مسلم فابن هاجر يقول اما حديث ما هنا cikin صحيح مسلم من هذا الوجه تايرن wannan fuskar sai da lafazi da lafazin cewa kaji abin da yake da lafazin wa masaha bi rasihi sai manzo Allah ya shafa wa kansa ruwa bima in da wani ruwan da ghairi fadli yadaihi ba na ragowar wanda ya wanke hannayensa ba ba maganar kai ake ba mun gane bambanci ba na ragowar wanda ya gama wanke hannunsa dinnan ba dama da hagu ba to ba da ragowar dan shi ne amfani ya shafa wa kansa ruwa ba a'a kenan ya taba sabo ne dan shafar kai kai abin da take kenan to tunda ya taba sabo dan shafar kai to ai ko ba ga maka ba da shi din ya shafa ya dawo kuma ya wuce kunne ka kamar ya saba wancan sai malai ce wa huwa al mahfuzu wannan shine mahfuzi da yana nan mahfuzi wancan bayani da muka yi ba wai ka zo ka ce ai shine abin kiyayewa ba a lalle mahfuzi suna ne a gurin malaman hadisi da suka ambata na wancan ma'anar hadisi din to wadannan hadisai ne guda biyu da suke magana game da shafar ruwa to amma duk da haka wasu malaman suka ce idan mutum ya shafi kannansa in babu wadatar ruwa ya tafi ya dawo danshin ya kare karkas ko saboda yawan gashin da ke jikinsa sai suka ce babu laifi idan ya taba ruwa domin kunna na fata mun gane in ya taba ruwa don kunna bisa fatawa amma dai asalin babu hadisin da ya inganta akan tajridul ma'i والله أعلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينسوا إن أمتي يأتون يوم القيامة a wata ruwaya yuktauna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu ko min asaril wudu bi jam'i a wata ruwaya faman istata'a minkum an yuqila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alayh wal lafdhu li muslim wannan hadisin abu huraira ne yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa inna ummati lalle al ummata ummatul da'wa ko ummatul ijaba aka ce ummatul ijaba ma'ana akwai ummatul da'wa shine har kafirai duk al'ummar annabi an kira su zuwa ga da'awar musulunci annabin su ne a matsayin dole su yarda da shi sai dai kisa kai to sun zama ummatul da'wa so kuma musulmai da suka amsa sun zama ummatul ijaba sun amsa kira to yanzu nan wanne yake nufi ummatul ijaba musulmin da ya amsa kira shi annabi yake nufi a nan inna ummati lalle al'ummata wani malami ya ce duk annabawa za su zo ranar alkiyama za su zo ranar alkiyama suna nafsi-nafsi ta kaina nake yi shi kuma zai zo yana ummati shi ta al'ummarsa yake yi su kuma suna nafsi-nafsi ya ubangiji shi kuma yana ummati shi ta kai yake yi ba ta shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yace lalle al'ummata ya atuna za su zo ko ya utauna za a zo da su saboda an ce yau mana da kullu unasi bi imamihim ko wata jama'a za mu zo da limaminsu da annabinsu da jagoransu to ko wata al'umma za a zo da ita da annabinta da wanda ya zo mata da da'awa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida za mu zo da kai ko wata al'umma za mu zo da mai mata shaida kai ma za mu zo da kai akan wa'annan al'ummata ka kana mai mata shaida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wa tadal litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to al'ummata za ta zo ko kuma za a zo da su yawmal qiyamati ranan lahira ranan qiyama gurran wala halli gurran a halin kasantuwar su gurran muhajjalina a halin kasantuwar su muhajjalin gurran hal al'ula muhajjalin hal ne asani hal kuma a gurin malaman nawa suka ce ismun mansubin suna ne mai fataha yake bayyana halin da fa'ili yake ciki ko yanayin da yake ciki mace gurran jam'i ne na agarru agarru guda daya laraba sukan ce farasun agarru doki agarru ma'anar agarru doki baki ko ja amma sai Allah ya sirka masa fari a goshinsa za a ganshi baki ne wale ko ja jajir ne ma'ana ja ne wanda aka sani jan doki sai kuma ka ganshi fuskarsa daidai goshinsa da wani fari Allah ya ratsa wani fari to laraba suna ce mishi agarru farasun agarru doki agarru to kai da jin wannan ka san me ake nufi in suna da yasa ce gurran masu farin goshi wannan plural ne na agarru gurran to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al'umma ta za ta zo gurran a halin kasantuwar su masu farin goshi ko masu farin fuska ma'ana sayinin ɗinsu duk inda ya ga al'ummar annabi za ka gane ta da farin fuska da farin goshi ake gane bayan wannan fa muhajjalin sai farin hannu da ƙafa yadda ka san sun sa farar safa ƙal sun saka safar hannu farar tana kama su iya inda alwala take tsayawa wato inda ake wankewa ɗinnan to za ka ga yana haske ya yi fari tas nan ma ya yi fari tas yana haske ƙafa ma ta yi fari tas fuska ta yi haske goshin yana haske ko me dalili annabi yace min asaril wudu, wai saboda gurbin alwala, saboda tayinin din alwala da suke yawan wankewa kullum. To shi mutanen da ba sa yi ne, mun yi magana akan wannan, Ibnu Taymiyyah yace suna yi, sai dai wannan gurra din da tahdil wannan ya ce banta al'umar annabi ne ranar alkiyama, so kadai ne za su zo da wannan sifa. Duk inda aka gansu wannan dan al'umar annabi ne, to kar ka manta har da munafukai su ma suna yin alwala. Wa'annan munafukan su ma za su zo da farin fuska, za su zo da farin hannu, sai dai inda za a samu matsala annabi yana tsaye a kan tafkinsa yana kutuho nan, halumma ibadallah gani nan kutuho nan, al'umma na tafiya gurin shi, a nan sai a tantance. Sai ka ga munafukai fuskarsu ta fara baki, kafafuwa sun fara baki, sai mutane su kama tsorata, sai mu'minai su rika cewa rabbana atmim lana nurana, Allah mu saka mana hasken mu har mu karasa. Shine yawma la yukhzi Allahu an-nabi wallazina amanu ma'ahu, ranar da Allah ba zai kunyata annabi ba da waɗanda suka imani tare da shi. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana, Allah ka saka mana hasken mu har mu karasa. Sai ka ga munafukai suna ta dufewa suna baki, sai su waiwaya suka ce alam nakum ma'akum, wai ba tare da ku muke bane ne ya aka fuskocin mu suka yi baki, alam nakum ma'akum, qalu bala, sai su tabbata muna tare da ku. Yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum, sai munafukai maza da mata su ce da Allah ɗan uwa ku dan zo mu dan dosana, naqtabis mu dan dosa na hasken ku mu ma mu tafi a haka. Qila sai ce irji'u wara'akum, ku koma baya, faltamisu nuran, ku dai nemo wani hasken amma ba wannan ba. Faduriba bainahum bisur, sai a buga wata irin katangar karfe tsakaninsu a sasha mace, lahu babun, akwai wata kofa, akwai wani gate, batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab, batinuhu fihi rahma, cikin sa rahama ce, mu'minai na gama wucewa to sun shiga rahama. Wa zahiruhu, amma a zahirinsa kuma, min qibalihi al-azab, ta bangarensa azaba, ay min jihatihi azaba, take hurowa zuwa ga munafikan nan. Yunaduna, sai su kwallah musu kira, mu'minai sun gama shigewa. Alam nakum ma'akum, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa irtabtum wa garratkum al-amani hatta jaa amrullah wa garrakum billahi al-gharur falyawma la yu'khadhu minkum fidya wala min alladhina kafaru ma'awakum an-nar hiya mawlaakum wa bi'sal maseer. To wannan munafikai kenan wal iyadu billah, da haka duk al'umar annabi tunda suna alwala suna sallah amma wa'annan sun yi ba dan Allah ba munafikai ne, karshe Allah zai tafi. To amma mu'minai za su zo da gurran muhajjalin min asaril wudu'i, saboda gurbin alwala. Faman istata'a minkum, da haka duk wanda ya samu dama daga cikinku. Me damar? Na farko akwai wadatar ruwan, na biyu kana da damar da za ka yi wannan aikin. Faman istata'a minkum an yuqila gurratahu, duk wanda ya samu damar da zai faɗaɗa ya tsawaita farin fuskar san, falyafa'al, to gaskiya yayi. Ma'ana abin nufi a nan, an ce a wanke hannu, faghasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, a wanke hannaye tare da gwiwar hannu su shiga tare da gwiwar hannu. To ga iya inda aka ce a wanke, to wai sai ake ganin in akwai wadatar ruwa da dama ka iya karawa, in ka zo haddan tsafalaifi ba ne, in ji kamar yadda wannan hadisi ke faɗa, in kai haka kenan haskenka zai karu. Ina fata an gane. Kafa ma da aka ce a wanke tare da irin sau, sai ka rika tuhuwa ka tuhuwa har rabin ƙuri ka rika wankewa, saboda wannan hadisi. To amma sai malamai mabiya kwakwaf sai suka ce a'a, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace wala yustahabbu italatul gurra, kamar yadda malaman malikiya suka faɗa, ba mustahabi bane, mu ba ma san a tsawaita iya inda din nan Allah ya ce a wanke tokar a ƙara. Wannan a fatawar Imam Malik da almajiran shi har cikin iziya za ka ga wala yustahabbu idalatul gurra, ba a san a mazhabar malikiya a tsawaita gurra, wato a tsawaita gurin da ake wankewa ko na hannu ko na ƙafa, shi asalin gurra din a fuska yake. To dan an ce ma za ka tsawaita ga dai faɗin fuskar, to ina za ka je, wuya za ka tafi ko kai za ka tafi? Suka ce ka tsaya yayin da aka ce ka tsaya, hannu ma ka tsaya yayin da aka ce ka tsaya, shi yake. To amma anan hadisin Abu Huraira ne, kuma shin magana annabi ce? Sai malami suka ce ba magana annabi bace ta ƙarshen, daga cewa famanistaqa aminkum, ba magana annabi bace. Iya inda magana annabi ta tsaya min asaril wudu'i, min asaril wudu'i ko min asaril wudu'i, a iya nan maganar sa ta tsaya. Ya akai aka gano cewa sauran ba magana annabi bace? Malaman hadisi sun yi bayani cewa akwai hanyoyi da yawa da ake gane hadisi ba magana annabi bace, ko dai idiraji ce, in kuma na ƙarya ne ma duk ana ganowa. To wannan idiraji ne, wal mudraju wal mudalati fil hakan wal mudarajati fil hadisi ma atat min ba'd ar-ruwat al hadisi. Yawa, to idan aka ce idiraji shine wani daga cikin mai bada labari, ko sahabi ko na kasan sahabi zai bada labari sai shigar da maganar sa a cikin hadisi ba tare da ɗaliban su sun ɗauka magana tana cikin hadisi, shi kuma yana comment ne, yana commentary ne, yana sharhi ne, sai su ɗauka hadisin ne, ko yana faɗin fahimtarsa ne, sai su ɗauka yana cikin hadisin ko sai su rawaito, sai daga baya a gano su a wannan ba magana annabi ba ce. Takan zo a farko, takan zo a tsakiya, takan zo a ƙarshe. Misali an samu ruwaya ƙararren Abu Huraira ya zo yana alwala kamar yadda ya zo cikin Bukhari da wasu ashabu sunan. An ga Abu Huraira yana cikin alwala, to ashe akwai wani mai sa ido ya ga Abu Huraira yana yi, sai da ya zo har rabin ƙaurinsa ya wuce yana wankewa, da ya wanke hannunsa ma sai da ya zo har wajen kafaɗa. Sai Abu Huraira ya ce me, sai wannan mutum ya ce Abu Huraira me kenan? Sai ya ce kash, da na san da sa'ida wa irinku, wallahi da bun yi haka ba. Yace ni ga abin da annabi ya ce, tablughul hilya min almu'min ma yablughul wudu, kwalliyar mu'mini da haskensa yana isa ne inda alwala ke isa. Yace ni na ji annabi ya faɗa haka, kuma annabi ya ce al'ummata za ta zo ranar kiyama suna masu kwalin fuska da hannu, da haka duk wanda yake da damu da zai tsawaita gurrarsa kawai ya yi. Shi wannan fahimtar Abu Huraira ce. Kaga sai duna tare magana annabi, sai wani ya ɗauka magana annabi sai a haɗe. Haka kuma ya ga wani yana yin alwalar da lam'a, sai ce asbihul wudu'a, ku fatika alwala, fa inni sami'tu abul qasim sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji annabi yana cewa. To sai wasu ka ɗauka asbihul wudu'a, da sun ɗauka magana annabi ce. Daga baya ka gano magana Abu Huraira sai idiraji ne, saboda wannan ruwaya da yace asbihul wudu fa inni sami'tu rasulullah. To daga baya sai wasu ka ɗauka asbihul wudu hadisin ne, sai suka jona shi da wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wato Allah na kona wailul lil aqabi minan nar, hadisin na cikin Bukhari da Muslim, wailul lil aqabi minan nar, azaba tana tabbata ga dugadigai in ba a wanke su. To iya wannan hadisi annabi ya faɗa, sai Abu Huraira ya kara shi da asbihul wudu, sai wasu suka ɗauka ƙarin magana annabi ne. Na fata mun gane. To akan gane ba magana annabi bace ta hanyoyi da dama. Daga ciki Ibn Taymiyyah ya ce magana annabi babu rakaka a cikin lafazi, babu rakaka a wajen ma'ana. Rakaka shine wato a samu gwaranci. Yace a cikin magana Abu Huraira akwai gwaranci, inda larabcin annabi ne ba za a yi wannan gwarancin. Masana lugar larabci suka ce inda annabi ne zai faɗi magana, sai ce famanistaqa aminkum an yuila tahjilahu falyafal, ba zai ce gurrahu ba. Saboda ita wannan gurra a fuska ake samunta, kuma ba inda za ka ƙara ta. amma tahajjil a kafa ne da hannu da magana annabi ne ba zai gwarin ci ba to da shi tahajjil a hannu ake samu shi to a takaice dai idan mutum ya kara a inda aka ce a kara bisa fahimtar Abu Huraira sai a ce ko da ya yi kuskure ya bi fahimtar Abu Huraira shi Abu Huraira yana da ladan ita tahajji ya yi ita tahajji ne daidai fahimtarsa in ya dace zai samu lada biyu in bai dace ba zai samu lada ɗaya don ita hadisi ne daga cikin maganganun annabi guda biyu wancan hadisi tablughul hilya min al-mu'min haythu yablughul wudu da kuma wannan inna ummati yud'auna yawm al-qiyama ghurran muhajirina min athar al-wudu al-umma ta za ta zo kafafuwan ta na haske saboda gurin wankewa sai ya ga cewa to tunda san hasken yake karu ba zai kara gaba kaga wannan fahimtar sace sai to Abu Huraira wannan fahimtar kace amma ka rike fahimtar ka Allah ya gafarta maka ya baka lada biyu amma gaskiya tsawaitawar malamai suka ce ba dadi bane a tsaya iya inda Allah ya ce a tsaya ko inda aka ga annabi ya tsaya domin shine abun koyi da inda yana so a tsawaita zai faɗa karara da kuma za a ga shi yayi to ba taba gani yayi ba cikin waɗanda duk suka siffanta alwala annabi sai sun ga annabi ya wanke har ka faɗa sun ga yana wanke har saman gwiwa ba su gani ba na fata an gani to haka Abu Huraira zai samu ladan izi ta hadi ne kawai rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ana aisha radiyallahu anha qalat aisha tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun annabi ya kasance at-tayammun damaitawa yin abu da dama yana bashi sha'awa yana kayatar da shi yana burge shi yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi har wajen sa takalmin tana'ul zai sa takalmi sai annabi ya tuna cewa wanne ne na dama ya fara sawa in zai cire ya cire na hagu ya bar ta daman sannan sai ya cire ta daman kamar yadda ya zo na cikin hadisi idan ta'ala ahadukum in ɗayan ku zai sa takalmi falyabda bil yamin ya fara da dama to wajen duk aikin alkhairi da duk aikin tsafta karɓa bayarwa cin abinci dukka yi da dama kamar yadda Nawawi ya yi babi musamman akan wannan asiri ya rubuta salihin saboda mai annabi yana son amfani da dama wajen kazanta wajen taɓa wani abu da ba a so sai ka sa hannun hagu a wayar ka sai ta fada cikin kwata an rasa yadda za a yi sa hannun hagu wajen ainihin tsarki wajen abin da ya shafi istinjai wato duka amfani da hagu ya ujabu hutta yamma fi tana'ulihi har wajen sa takalmi wa tarajjulihi ay tasarihi sha'rihi kenan da taje kai idan zai taje kansa da kun sai ya tuna ina ne bangaren dama ba haka kai zai fara yi ba sai ya fara taje dama sannan sai ya koma hagu haka ya tabbata ko aski za a yi wa magabatan sai an gaya wa zamun cewa fara da dama wani daga cikin magabata in ban manta ba ko Imam Ahmad ne ya haɗu da wani bawan Allah daga cikin tabi'ai shine Shuraih al-Qadi da zai a ranar aikin haji Amina za a yi aski to shi yana yin wanzanci yana aske mutane kai yace da ya zauna a gaban shi za a fara masa aski sai ya miƙa masa hagu sai ce a alga tamana ai sunna ne a fara da dama shi bai san da mal a shewan zamu malami bane sai miƙa masa da ya miƙa masa ya fara yi sai ga yayi shiru sai ta alga ta mana ka cigaba da zikiri da ambaton Allah duk dai abin da yace da an kawo masa hadisi sai tsamo tsamo ga kuma abin da zai ashe babban malami ne yake masa aski wanda yake dora shi akan hanya ma'ana ce ne yanzu koyan kamfar ce za a yi masa bai yankan farce ya zo in ya kama hannun hagu sai ka ce a yammin fara da dama sannan ya hannun hagu sannan ya kafa dama sannan ya kafa hagu in kai hakan da kitaniya sai ka samu lada tunda an ci annabi ya ujibu hutta yammin har wajen sa takalmi har wajen taje kai sannan da mai kuma wa duhurihi da harkar tsarkinsa a wanka a alwala sai ya fara wanke dama ya wanke hagu bangaren dama bangaren hagu wankan mutuwa bangaren dama bangaren hagu shine watuhurihi wa fi sha'anihi kullihi da dukkanin sha'aninsa to lalle dole aka wannan baji a cikin alwala saboda shi ma alwala akwai dama akwai hagu muttafaqun alayh wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم إذن ذاكي ألولكولك أفارا ودى داما يمشنكم أفارا داما سننهبو أفارا داما سننهبو هكذا أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وعن المغيرة بن شعبة حديث يدور عن المغيرة بن شعبة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ yace annabi ya alwala fa masaha bi nafiyatihi sai ya shafa gashin goshinsa wa alal imama kuma ya karasa shafar shine ma'ana wa alal imama da kuma kan rawanin wa alal khufaini kuma ya shafa kufi at the same time ma'ana da yazo wanke kafa shine isharar da muka yi maganar shafa cewa ko dai ɗayan uku in ba komai a kanka wajibi ne ka shafi dukkan kan da hannu biyu in ka dawo kuma mustahabi ne idan kuma akwai rawani ya rufe dukkanin ka ko da ya bar wani bangare na gefe da gefe akwai gashi to ka iya shafar akan rawanin in ka karasa shafar kuma akan gashin babu laifi babu wani matsala na fata mun gane ko kuma idan rawanin a iya same yake gashin gaba ya fito na gefe ya fito to zaka iya yin shafa a iya gashin gaban sai ka karasa shafar akan iya rawanin koda baka taba gashin baya ba to yayi shine abin da wannan hadisi na Mughira dan shi uba yake nuna ba to shi sa an kana karanta littafin fiqh na al-Ana'in Hanabila sai ki bayanin maganar shafa sai sai al-masahu على النافية وعلى الإمامة شافات فرقو كشاف قاشن قبا كقال ساء كالروني كو كشاف جميع الرأس كو كما كشاف إيا على الإمامة إيا روني كلي معنى إذن كاسا كاي الولا كأول روني سو انكدو الولا قبا ذاك إيا إنشافا إذن وستنتاور وليك ميدك شيء أسافات القبي kuma wannan hukunci muka ce ya shafi mata karanta wannan littafin sifatu wudu'in nabi na Fahad ibn Abdurrahman Shuwai har mata in mata ta sa dan kwalinta ta saka hijabinta bayan ta yi alwala alwalata ta warware in ta zo alwalar gaba musamman ta tsinci kanta a gurin da bai kamata ta cire gashinta dan shafa ba ko kaga tana tuttusa hannunta a cikin hijabi dan ta shafa akwai ta shafi saman hijabinta kuma alwalata ta yi shine khimar ta yi shafa akan khimar babu wani matsala to shine yace masaha bi nasiyatihi wa ala al-imama wa ala al-khuffaini kuma a din santa a wannan alwalar annabi ya shafa kofi shine zamu zo muka so babu masaha ala al-khuffaini yace wata tafiya ce muka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya jeje bayan yayi bawali ila subabati qaumi yazo zai alwala akwai kufi a kafarsa sai na sunkuyo fa ahawaitu li anzi akufaihi dan na cire masa takalma sai annabi ce da'ahuma a kyale su fa inni adkhaltuhuma dahirataini dan na shigar da kafafuwan nawa a halin suna da karfi sanda na sa su ina da alwala yanzu ba su ba sai ka cire ba sai ya ce fa masaha alaihi ma sai annabi ya shafa akan kufin bai talba tare da ya cire su ba وجينا حديث مجيرا ان شاء الله سيغابكو وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث يابو دغ جابر بن عبد الله الله يقرا مس يدا شي ده ابان yana bayani ne game da siffar aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-albani yana da littafi kusan da guda da yayi sifatu حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله سنة للتافي كنه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله صفر يدعيك مهزم عن النبي كما يدعي جابر يرويته Jabir ya rawaito dogon hadisi a cikin Sahih Muslim yanayin yadda Annabi ya yi aikin haji tun daga farko har ƙarshe. Lokacin ma Jabir ya makance yake ba da wannan labari. To a cikin wannan hadisin ne Ibn Hajar ya butsuro ya turo sai ta hadisi ya zo daga Jabir yana bayani game da siffar aikin hajin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce ibda'u bima bada Allahu fi ku fara da abin da Allah ya fara da shi akhrajahu an-nasa'i hakaza bi lafadil amri haka imam an-nasa'i ya rawaito da lafazin kaman umarni ya bayar ibda'u bima bada Allahu fi yace jama'a ku fara da abin da Allah ya fara da shi wa huwa inda muslim bi lafazil khabar amma a gurin sahihu muslim cewa da labari yake bayarwa abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi haka lafazin yazo na fata mun gane ma'ana mun fada a wancan lokaci muka ce alakar wannan hadisi da alwala saboda hadisin da ya kawo na maganar farawa da dama fabda'u bima yaminukum da kuma magana wancan hadisi na Aisha yi ujibu hutta yammunu haka ne ko to a nan ba damar yake sai magana a kai ko hagu ba yana sai magana a kan tartibi ne wat tartibu bainal fara'idi da jeranta tsakanin farillai sunnatun sunna ne inji malaman fiqh ma'ana tunda Allah ya ce ku wanke fuska sai ya tafi hannaye sannan ya ce ku shafi kai sannan ya tafi kafa to kar ka zo ka faro daga kafa ko ka faro daga hannu ko kana yin hannu baka shafi kai baka wuce kafa ya ce baka yi tartibi ba tsakanin farillai to a ina muka gano nan tartibi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama dawa ya zo zai tafi Safa da Marwa to da wanne zai fara da Marwa ko da Safa sai tuna to me Allah ya fara faɗa Safa inna Safa wal Marwata min sha'airillah to tunda Allah ya fara faɗin Safa bari in fara da wanda Allah ya fara ambato ku fara da wanda Allah ya fara ambato a lafazin Nasa'i sai Annabi ya je hau kan Safa daga ne ya tafi Marwa ya dawo kan Safa ya koma Marwa daga Marwa har ya gama guda bakwai to anan ma wai sai ka tuna Ibn Hajar ne maka isharar da Ubangiji yake idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn karka sabawa abinda Allah ya ambata din naka bi adati dati daga wannan sai wannan yace shi sai aka shigo ma da kai dan ta nuna tartibi kaga shi kai shafa sa ake ba wankewa bane amma sai aka tsirma shi a wajen abubuwan da ake wankewa dan a nuna maka lalle alayi ake so a ji su kar a saba to shine ma'anar dalilin ka wannan hadisi a wannan ainihin wato babi din to za mu karanta hadisi na karshe yace wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi alwala adara al-ma'a ala mirsaqayhi yana kwalara ruwa ko ya juye ruwa a bisa guyoyin hannunsa akhrajahu ad-Darqutni bi isnadin da'ifin al-imam ad-Darqutni yarawito shi da isnadi wanda yake da'ifi sai da shi ma wasu malamai suka ce yana da rauni tabbas amma an samu shawahid sai suke ganin zai iya yartaka ila darajatul hasan ma'anar hadisi shine in Annabi ya zo wanke hannu in ya zo wanke hannu an ce a wanke hannu zuwa gwiwar hannu yana wankewa to me ma'ana adara alma'a adara daga yaduru yana juyawa adara ya juya to sai suka ce adara alma'a yana juya ruwa bi ma'ana yana malala ruwa idan ya juya hannunsa akan gwiwoyinsa na fata an gane to alayya halin zaka ce da izi ne ma'ana ba wajibi bane sai ka juya hannunka dan ka zuba ruwa ba ai hannu za a iya wanke shi koda ba a juya ba a haka na fata an gane to amma dai alayya halin gwargwadon yadda kake ganin ruwa zai isa ko ta hanyar ka juya ko ta hanyar ya zaka yi dai dan ka tabbatar babu lam'a mutum ya iya kokarin sa wallahu ta'ala a'lam na ga zamu tsaya nan insha Allah ko muna da sauran lokaci ya to mu tsaya nan sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad